Wannan taron gaggawar ya biyo bayan taron da shugaban Najeriya Bola Tinubu, shugaban kungiyar ECOWAS, ya kira a ranar 30 ga watan Yuli, inda kungiyar ta bayar wa gwamnatin mulkin da ta habbar da zababben shugaban kasar Nijar, Muhammad Bazoum, zuwa ranar yau Lahadi da ta dawo da shi ko kuma ta fuskanci yiwuwar amfani da ƙarfi. Matakin da wasu masana a nan Ghana suka ce ba zai haifar da sakamako mai kyau ga kasar Nijar da sauran kasashen yankin ba. Masani kan harkokin tsaro Adib Sani ya ce idan aka yi la'akari da matsalar tsaro na masu tsaurin ra'ayi da ake fama da shi a wannan yankin, yaƙi da Nijar zai ƙara ba su damar gudanar da ta'addancinsu.
Nijar babban ƙasa ne, kuma already a cikin West Africa muna da challenges mu so far as batun tsaronmu is concerned. Muna da yan jihadist da ke Nijar, Mali, Burkina Faso, Chad, ko ina. So in aka yi wanga yaƙi ya ba su opportunity su iya su regroup, kuma yanzu yakin da kake duba ya last maybe bakwai ko wata, yanzu ya yi fi shekaru da yawa, and wanga batun kudi ne kuma batun mutane ne, kuma yakin gaba namu ban na wasu ne wanda ke cin amfanin a rashin zaman lafiya. To ya kamata mu yi careful kwarai.
Kanal Umar Sanda ne ritaya, tsohon jakadan Ghana a Masar, yace idan sojojin ECOWAS suka nemi shiga Nijar ba da izinin kasar ba, za a gauza yakin da zai shafi kasashe makwabta. Idan aka yi la'akari da cewa kasar ba ta da tekun da za a jirge dakaru ta jirgewa,
akwai abin da muke kiran shi hostile entry. Idan ECOWAS suka ce za a shiga da karfi, an gamu da su da karfi. Domin ka duba Nijar, Nijar is a landlocked country, ba wanda za ka iya ka je ku ships ka je ka saukar da sojojinka ba.
Ba su da teku.
Ba su da teku. Don shi in ECOWAS suka ce kamar za su shiga ba da izinin sojan Nijar ba, an samu mushkila. Kuma problem ne yanda ya zo, ai ba Nijar ne first country da suka yi ku ba. Burkina ta yi, Mali ta yi, ba shiga ba. Me yasa za ce Nijar suna su za kai musu hari? Abin tambaya. Amma in dai za ka nemi ra'ayina, na ce su janye. In ya so a duba yanda za ka iya asasantawa da shi har a zo a samu kai magana.
Wato a ci gaba da diplomasiya kenan.
Da diplomasiya ya fi, diplomasiya ya fi.
To idan ba su yadda ba fariyar.
Ba su yadda ba. Tun da ma ECOWAS tana da doka kamar wani bai shiga cikin al'amuran wani gari. In dai hali ta zo kamar ECOWAS za ka shiga da karfi ne, to wannan ji ba su reason open declaration of war, wannan ya kawo damuwa kwarai. Ba samani ana son wannan ya kai ba.
A ranar Juma'a, shugaba Tinubu ya rubuta wasiƙa ga majalisar dattawan Najeriya, yana neman amincewarta kan aiwatar da matsayar da shugabannin ECOWAS ka cimma na amfani da ƙarfin soji kan Nijar, inda majalisar ta amincewa da hakan. Adib Sani ya ce rashin amincewar majalisar ya yi daidai, domin yaƙi da Nijar zai iya taɓa tattalin arzikin ƙasashen ECOWAS.
Sanitin Najeriya sun ce kamar kar sojojin Najeriya su yi wannan abu. I think it's a right decision because yaƙi da Nijar, wato yaƙi da Mali, Burkina Faso da Guinea ke nan, ko sun faɗi in kuka yi yaƙi Nijar, wato mu kuma kun taɓa mu kenan. So ba yi hankali ba, ya iya kawo mana babban fitina a cikin West African sub-region, especially batun economymu. Already mun ce damuwan da muke ciki duka matsalan nan duka because of Russia-Ukraine war nan. So yanzu war ko fadan da ke abin ganka bayan gidanka fa. So ya dame mu kwarai.
Dama gwamnatocin da sojoji ke mulki na Mali, Burkina Faso da Guinea sun gargaɗi ECOWAS da cewa yaƙi da Nijar tamkar shelanta yaƙi ne da su. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.